America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 29 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Sakatare janar na kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fafutukar Russia daga kasar ta. Dubban daruruwan magoya bayan dauraron tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi a wani gangami da yake kewaye kasar. Hukumomi a Turkiya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta na ci gaba da fashin baki kan kalubalen da suka dabaibaye yaki da cin hanci da rashawa da ya yi katutu a Najeriya.
Za ga waɗansu sun yi laifuka na ya kamata a ce an kama su, amma sanadiyar da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman.
Haka kuma za mu kawo muku martanin gwamnati kan wannan batu.
Bai yiwuwa kawai a ce wai jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari. Dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiyya irin namu na Najeriya yake.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a kasance da shirin ciki da gaskiya na Sarfilo Hashim Gumel. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif, ga labaran duniyar. Sakatare daren na kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafi da take bukata domin fafutukar Russia daga kasarta. Ba haka ba kuwa Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su dandana kudarsu muddin shugaba Vladimir Putin ya sami yadda yake so daga Ukraine. Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya su yi gigin cin iyakar wasu kasashe da ke sassan duniya. A yayin wata hira da talabijin ta kafar labaran Fox a ranar Lahadi, shugaban na NATO Stoltenberg ya ce Beijing na nan tana sa ido tana kallon irin martanin da kungiyar ta NATO za ta maida ga mamayar da Putin din yayi a Ukraine sau da kafa. Ya ce Ukraine ne a yau gobe kuma ta iya kasancewa Taiwan. Haka zalika jiya Lahadi shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya ce samun koma baya a tallafi daga Amurka zuwa Kiev zai aike da wani mummunan sako gani yadda yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokokin Amurka suka hana shugaba Biden din tabbatar da ci gaba da samar da tallafin ga Ukraine. Dubban daruruwan magoya bayan dauraron tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi duk da kokarin murkushe sun da gwamnati ke yi. Suka kuma sha alwashin zaben dan takarar shi a babban zaben kasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe. Imran Khan, mai shekaru 71 a duniya, ya buƙaci masu zaben yan takara daga jam'iyyar shi ta Tehreek Al Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi da tuni aka zargin shirin tafka maguɗi a cikin shi da zargin sojojin ƙasar da tsuma baki a tsare-tsaren gudanar da zaɓe domin samun kafar yin maguɗi da sauya sakamako. Sojojin dai ba su ce ofan ba akan wannan zargi. Dandazon mutanen da suka amsa kiran tsohon Prime Minister a jiya Lahadi ya yi daidai da sakamakon ra'ayin jama'a da ya nuna cewa Imran Khan shine dan siyasa mafi farin jini a Pakistan kuma jam'iyyar shi ta PTI ce jam'iyya mafi girma a kasar. An kammala shari'a da ake yi wa wani jami'in diplomasiyyar tarayyar Turai dan kasar Swedish a birnin Tehran a jiya Lahadi, inda masu gabatar da ƙara a kasar ta Iran suka nemi hukunci mafi tsauri akan mutumin da aka zaga da yi ma babbar makiyar Iran din wato Isra'ila leƙen asiri. Mai gabatar da ƙaran ya ce mutumin mai shekaru 33 a duniya, Johan Fledros, wanda ke aiki da bangaren diplomasiyya na kungiyar tarayyar Turai, an tuhume shi ne da hada baki wajen zurfafa ayyukan sirri da gwamnatin Yahuda ta Isra'ila, cewar shafin labaran yanar gizo na ma'aikatar shari'ar kasar Mizan.
To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan manazarta na ci gaba da bayyana yadda matsalar cin hanci da rashawa ke ci gaba da kawo tarnaƙi ga ci gaban Najeriya. Duk da yake gwamnatoci na cewa suna yaki da wannan ɗabi'a, to amma masu fashin baki na ganin cewa da akwai kalubale tattare da tsare-tsaren gwamnati na yaki da cin hanci da rashawa. Hauwa Sharif ta tattauna da wani mai fashin baki a Najeriya, Alhaji Adamu Makarfi, dangane da wannan batu.
Akwai abin da ake ce ma rashin biyan haƙi ga waɗanda ya dace a ba su haƙinsu. Ɗaya kenan. Na biyu, in ka kalli ɓangaren ma'aikatan gwamnati, yadda da aka ba su kariya ta inda yake in sun yi abu sai an duba yadda ya kamata an tabbatar da gaskiyarsu ko rashin gaskiyarsu a ɗauki hukunci a kai. Amma abin baƙin ciki yadda ake tafiyarwa yanzu za ka ga ma'aikacin gwamnati ya zama kamar almajiri, musamman 'yan siyasa in ya shigo shi gani yake ma'aikaci kamar wani abokin hamayyarsa ne, kuma ba wanda yake so ya ci zarafi za ka ga cewa ma'aikaci ne. Ɗaya kenan. Na biyu, wato duk lokacin da aka ce an samu mutum ya yi abin da ake ce ma cin hanci da rashawa, mafi yawancin lokuta za ka ga ba ma a kama irin waɗannan, ko da an kama sai dai ka ji kurari aka yi, amma daga ƙarshe ba za ka san menene ya faru ba. Kuma abin baƙin ciki shi ne za ka ga wani ya ɗan yi ɗan ƙanƙanin laifi, ka ga in an ma je ta ɓangaren shari'a irin hukuncin da za a yi mai za ka ji abin ya yi zafin da gaske. Amma waɗanda za ka ga sun saci kuɗaɗe biliyoyin-biliyoyi, ko da ma za a ɗauki hukuncin sai ga hukuncin bai dace ya yi daidai da irin laifuffukan da suka yi ba. Kuma ya zo na abin da zai ba mutum haushi ne yadda ake tafiyar da harkar wannan cin hanci da rashawa. Za ka ga waɗansu sun yi laifuffuka na ya kamata a ce an kama su, amma sanadiyar suna ganin cewa da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki a ƙasa sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman. Duk wani irin laifuffukan da suka yi ba za ka ji an ce musu ta tafasa sauke ba. To irin waɗannan abubuwa suna taimakawa da abin ya ci gaba ga ɓangaren al'umma su kansu. Za ka ga idan mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi, maimakon a ce ma ana kyamarsa, gani ake kamar ma ya yi abin arziki, ko a cikin al'umma za ka ga shi ake ladabtawa, waɗanda suke da gaskiya ma ba a ɗaukar su mutane, kamar gani ake su ƙasƙantattu ne, maimakon a ce gaskiyarsu ya taimaka al'umma suna musu dibi na tagomashi. Sai ga kamar masu da suka yi gaskiyar kamar kyama ake, amma waɗanda za su yi saɗi buƙuɗi su yi satar yadda ya kamata duk inda suka wuce ka gama masu ake shawa.
To anan kenan a iya cewa gwamnatoci da sukan zo da na bayan da na yanzu a iya cewa ba da gaske suke yi ba game da batun cin hancin da rashawan, koko kana ganin a ƙila tafiya ake har yanzu ƙila ba a kai wurin ba ne?
To ni gaskiya da farkon fari ni zan ce ba da gaskiyar suke ba. Aikin ga a bayanin da na yi a baya ta inda nake cewa wasu lokuta ma komai laifin da mutum ya tafka in baya jam'iyyar da take tafiya da mulkin ƙasa, idan ya hauro daga tashi jam'iyyar ya koma ta wadda take mulki za ka ga cewa an yi shiru. To kin ga wanda ma ya hauro an kyale shi, to ina kuma wanda yake ci a wannan jam'iyyar yake, ba ma za a taba shi ba. To kin ga nan sai mu ce gaskiya ita kanta koko gwamnatoci na baya da har yanzu da muke gani sai mun tabbatar mun ga abin da aka yi sai mu ce su ma suna taimakawa.
Alhaji Adamu Makarfi kenan, wani mai fashin baki a Najeriya. To za ku ji martanin gwamnati kan wannan batu. To amma kafin nan ga Hauwa ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Hukumomi a Turkiyya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul da ake kyautata zaton ba sa rasa nasaba da kungiyar ISIS, cewar ministan cikin gida Ali Yarlıkaya. Tun farko dai Yarlıkaya ya bayyana cewa harin wanda an karata Allah wadai da shi ya faru ne da misalin karfe 8:40 agogon GMT a cocin Italiya na Santa Maria Catholic a yankin Siriyar da ke birnin Istanbul, inda aka kashe wani dan asalin ƙasar ta Turkiyya da 'yan bindiga suka ta kaikaita suka kuma kashe shi a daidai lokacin da yake shiga majami'ar. Da yake magana da manema labarai daga bisani, Herlikaya ya ce tuni har hukumomi sun gudanar da samami a wurare sama da 30 a sassan Istanbul. An kuma tsare mutane 47 zuwa yanzu da aka yi nasarar kamawa a samami da aka kai na ƙarshe. Wani jami'in yanki ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƴan bindiga sun kai hari kan wasu ƙauyawa a yankin Abiye mai arzikin mai da bangarori biyu na Sudan da Sudan ta Kudu suka ɗauki alhakin kaishi, inda akalla mutane 52 suka rasa rayukansu, da ya haɗa da wani ma'aikacin ayyukan tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu mutum 64 da suka jikkata. Har zuwa yammacin jiya Lahadi dai ba a san takamaiman sababbin kai harin ba. To sai dai an yi hasashen cewa baya rasa nasaba da wata takaddama da ake yi akan wani fili, kamar yadda ministan yaɗa labaran Abiye Billy Scotch ya shaida a kafar labaran Associated Press ta wayar tarho. Munanan tashe-tashen hankula na kabilanci dai ba bakin abu bane a yankin, inda ƴan kabilar Tuk Dinka da ke makwabtaka da jihar Warab ke fama da tashin hankali akan batun filaye tsakanin su da ƴan kabilar Ngok Dinka daga Abiye game da yankin Anit da ke kusa da kan iyaka. Kotu ya ce maharan da suka kai harin an bayyana cewa matasa ne dauke da makamai daga kabilan Nuwa da suka yi kaura zuwa jihar Tawarab a bara sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye yankunan su.
Hawa sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris Malagi ya yi tsokaci dangane da zarge-zargen kasawar gwamnati a sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya katutu a ƙasar, kamar yadda kuka ji a fashin bakin masu wato manazarta bayan kashin farko na labaran duniya.
Ga tattauna gaskiya gaskiya ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To amma abin da zaka sani shine idan kace tun kai faro tun daga gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari, ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli, akwai gwamnati guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kurkuku. Kuma ko yanzu haka akwai irin waɗannan waɗanda ake ta bincike ana ta abu, wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadin da kuɗi abu ne mai wuyan gaske. Za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a, amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala, saboda su ma su ɗauki lauyoyi, gwamnati ma su ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta kai da komowa. Komin kudin gwamnati ta kama mutum a lallai sai doka an kai ga ƙarshen doka. Kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi, ai kaga za a je a gurfanar da shi gaban kotu ne. To idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane, kaga ai babu yadda za a yi, saboda ai gwamnati dole ta bata kuma ta bi abin da kotu ta ce, saboda dole ita ma ta bi doka.
To shin masu binciken ne ba su iya bincike ba, koko su ne ba su san yadda za su samu kwararar hujjoji ba, har lamari yake lalacewa a kotu ne, koko ina matsalar take?
To malam Murtala ka san kamar da na maka bayani, ita gwamnati haƙinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike. Idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaban kotu, ba wai kawai da za a ce kawai a je a kama ka bane, a ce kawai ka kama ba mutum da ba mulkin soja ake ba, a ce ka ci kuɗi kawai zo ka je ka yi gurguku. Dole a tsaya a je a kai mutum kotu, abinda kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole, saboda ai wato demokradiya ake bi, ba za a yi kama karya ba, dole a bi mutane, a bi dokar ƙasa. Idan kotu ta ce wannan ya yi laifi, shi ke nan ya yi laifi. Idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba, mutum bai yi laifi ba, kaga biyar da gwamnati ke son ta misali ta gurfanar da mutum, a kaga abin zai zo da dan wuya kenan.
A can baya lokacin gwamnatin PDP, mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin PDP da cewa wato tana daurewa mutanenta gindi, musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba, ko da an fara binciken su idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma cikin jam'iyya mai mulki sun tsira. Kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada akan ita jam'iyyar kata AP ko kuma jam'iyyar APC mai mulki, wadda ake ganin cewa koda mutum ya aikata laifi, muddin ya koda a waje yake, idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shikenan kamar ya hautu dimmin tsira.
To ka san ka bai da maka bayani, shi zargi in dai ba kotu bace ta ce an tabbatar da zargi, kaga dai sunan shi dai zargi kenan. Dai da kake ganin ana cewa wani ya almuhadara da kuɗi da dukiyar jama'a, a kaga dai ba ɗauka shi zawai kawai a je a ɗaure shi a kai shi wato kurkuku a daure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba dole dai to demokradiya ake yi dole dai akai a gurfan da shi gaban kotu to idan har ba a je kotu aka tabbatar da wani zargi ba ka ga sunan shi zargi kenan bai yiwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a ba laifi na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiya irin namu na Najeriya yake ko me mutum yayi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya dauki lawaya gurfanar da lawaya aje a fafata a can wurin duk wanda kotu ta ce gashi shine mai gaskiya in aka tabbatar da misali mutum yayi laifi to kaga ya tabbata mai laifi kenan amma dai da ake cewa ana zargin mutum yayi laifi idan kotu ta ce bai yi laifi ba to ya za ka yi
ministan watsa labaran Najeriya kenan Muhammad Idris Malagi to amma duk da haka mai fashin baki Adamu Makarfi ya bada shawara kan hanyoyin magance wannan matsalar ta cin hanci da rashawa
ayi adalci ga ƴan ƙasa duk wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa ayi mishi hukunci daidai da irin laifin da ya kamata babu wata kariya akan ko wannan yana wannan jam'iyya ko yana wancan duk wanda yayi a dauki kishin ƙasa a hukunta shi kuma zaka ga wani abin karin bakin ciki waɗansu za su tabka laifuffukan koda an bayyanar ba su jin ma kunya zaka ga sun zauna a madafan iko na inda yake waɗansu kasashe da suka ci gaba shi da zaran ma mutum yaji alamomin cewar an same shi laifuka da kanshi zaka ga ya ce ya sauka kai koda ba shi ba ko wanda yake ma karkashin shi idan aka ce an kama shi da irin wannan laifuka zaka ga shi wannan shugaban ma gaba ɗaya zai ga abin kunya ne a gare shi zai ma sauka ya bin mulki saboda ni ina ganin a ɗauki hali na adalci dama shi mulki baya ɗorewa ya zama ya inganta sai an yi adalci a cikinsa.
A gaida Alhaji Adamu Makarfi masu rari kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC kuma a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga dan mutan gumin da shirinmu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum masu rari barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum karin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai duba labarin wani shehun malamin Islama da ya fada komar ɗan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Kumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail. Wanda ya fada tarkon ƴan damfara da sunan za su kawo masa lodin motocin shinkafa inda ya mika musu miliyoyin kudin jama'a daga bisani suka kai shi wani gida a Kano ya kwana a shagon gidan washe gari ya shirya don kammala magana sai aka shaida masa ba a san mutanen da suka cuce shi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Ismail ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da bakin sa.
Hakika na haɗu da jarrabawa ne a lokacin da nake cikin kwamitin zaurawa na mai martaba turba a 2015-16 zuwa 2017
wato tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo.
Ina daga cikin members da ya nada na zaurawa committee wato shi ne wani ya kawo shinkafa ana ce da shi Mustapha Zareba daga Kano to da ya kawo shinkafa mota daya ni dai ban san shi ba kuma babu wata alaka da ta wani ya haɗa ni da shi haka kawai ya shigo office ɗinmu na zaurawa committee ya ba da wannan shinkafa tsammanin sa cewar mu ne za mu yi wannan contract na raba shinkafa da hatsi da sauransu wata gwamna bawa da ya bawa ma'aurata.
Akan mukalla faɗa mana shi wannan kwamitin mutane nawa ne a cikinsa ne?
Wai ya mu kai mu goma sha ɗaya ko sha biyu fa.
Kuma duk malamai ne ko akwai wasu waɗanda da ba malamai ba?
Liman Gombe yana ciki Allah ya ji kansa. Aliyu Dala yana ciki Allah ya ji kansa. Baban Lima ya wannan muna tare da kuma Sheikh Bashir Barha mai Rodana shi yana nan a nan Abuja tare da ku da su ne da 'yan kwamitin.
Malam Muhammad Kabir Ismail ka ce akwai wani mai shinkafa da ya zo daga Kano ya kawo shinkafa ya shigo ofis. Wani faruwa wannan lokaci?
A lokacin shi ya kira ni muka zauna tare da shi ya ce mun to ga shinkafa ya kawo mota daya ko da tsammanin cewar wannan kwamiti namu zai karba ya ba wa mai girma gwamna a samu contract ta hannuna ya fidda. Akan haka muka gina abun tun daga farko ni da shi kenan har kuma aka zo along the way yayi bai yiwu ba tunda ba mu aka ba wa direct contracting din ba.
Malam Muhammad Kabir, a cikin tsarin aurar da zaura akwai sayan shinkafa ne da raba shinkafa?
Akwai kowane manemi za a ba shi buhun shinkafa daya da buhun masara da buhun gishiri da gado da katifa da kujeru sai 5,000 nasa da 10,000 nata da turmi da tabarya da duk abin da ka sani ledan daki labule filo ba abin da gwamnati bai yi ba. To kaji yadda abin yake. To sai da mana tsammanin mutane mu yan kwamiti da gwamna ya nada mu za a ba wa kwangilan waɗannan abubuwa shi isa ina yame ne akan cewar in ba shi dama ya kawo mai shi ma ya samu na samu ban san ko ka fahimce.
Ina ji amma ma mun karbi min sunan shi mutumin ne
shi wanda ya bani
ya kai zo da shinkafa
ko sunansa Mustapha Zarewa sai kuma Alhaji Umar Kunji.
Amma ka san shi Mustapha Zarewa?
Mustapha ya kawo mun kayansa na sai da mota ɗaya ma ya je ƙara kawowa mota ɗaya.
To ina ji mana bayani ya abun ya faru daga nan da ya zo ya ce gashi nan idan ka bashi hanya ya kawo shinkafa a siya a kwamiti yana raba wa masu aure.
Ya kawo din na karɓa ni kuma ban samu kofa na cewar in kawo contract din shinkafa ba. Sai na ɗauki motar shinkafa sai na sayarwa Umar Kunji.
Wani ɗan kasuwar ne a Gombe?
Eh, Alhaji Umar Kunji sananne ne a nan a wajen Idi. Sai na sake gaya wa shi wannan Mustapha mutumin Kano ya ƙaro na ba shi kuɗin sai ya ƙaro wata mota ɗaya na sake sayarwa Umar Kunji.
Wato dai Muhammad Kabir ka dai koma kamar mai sana'ar shinkafa kenan ka bar ma maganan kwamiti da ya koma gefe.
Amma babu ruwansu da wannan abun da nake shi dai ya san ina kwamiti. Yawa to a hakan sai ga wasu kuma suka zo su wasu su uku suka ce mun suna da shinkafa mota huɗu za su kawo ba fa Mustapha Zarewan ba kuma. Ni kuma sai na karɓi kuɗi gurin Umaru Kunji mota uku na haɗa da nawa mota ɗaya. 6,500,000 ga lauya kani na Atiku Ismail ya gani ga kani ga ƴaƴana guda biyu Ismail da Muntaka sun gani na sauke su a Bima Lodging. Alhaji Yakubu Bello sabon kuɗi shine mai masaukin Bima Lodging ya san maganan ya ga mutanen tunda a loading sana ajiye su aka na ɗau kuɗi na ba su za su kawo mota hudu ban san su babu alaƙa irin wanda ban san wancan ba har zuwa yau ba magana babu kuma inda zan same su tunda a lokacin ma babu rajista na waya. Balle a yi ce za a yi da ake kiransa trekking dinsu a haka na tafi Sokoto inje Kaduna inje ina ta neman iska ba makama a haka kawai na dulmuya sai da yin shekara guda ban dawo Gombe ba.
Tun daga faruwar wannan lamari dai shehun malamin dai ya shiga damuwa matuƙa duk da yake wasu makusanta a gare shi sun yi masa gargaɗin kar ya baiwa mutanen kuɗin amma a cewar shi ribar da zai samu ce yake gabansa a lokacin.
Daidai kaman ba dan arewa biyun kuma haka suka zo su katti masu jiki wallahi alazim ban taba ganin su ba su ma da suka zo office din kawai kuma in suka zo kaman wanda aka muntu ne sai su neme ni ni kuma na yarda har na sauke su na ba su masauki muka yi wannan mu'amala.
Eh ma'ana suna jin Hausa sosai suna magana da Hausa.
Eh biyun suna jin Hausa haka shirya musu abinci daga gida na yaya na muka kai musu na ce maka da barista a ce kula ya kanina tare muka kai musu Bima Lodge.
Eh ka tina sunan a kalla ka tina sunayen su
wallahi a lokacin kan ai mu'amalar ma gaba ɗayan ta da suke ba ta wuce gini da kwana ba aka gama ta ga maka karka ba su kuɗi ce kun fi mummunan da to karka ba su kuɗi ina ta kaucewa ha kawai dauka na ba ni kuɗi ina dai kawai samu riba kawo mun zan samu riban kasuwa.
Ma'ana sun wato kamar sun ɗan yi sauƙi ga farashin ma shinkafa da yankunan
da irin su zarewa. Sun sauƙar da ita idan a kasuwa za ta kai 800,000 a lokacin da wani abu sun bar mun a 7,500 kaga yana 500,500 sau 600.
Amma
kaji abin da ya ce
ba ne. Malam Makiyi sun nuna ma shidar suna da wani store ko kawo shinkafa ko da baki kawai suka yi ma zaƙin baki.
Kuma kalla mutumin da ya zo gwamnati. Da ya same ka kai baka je gurinsa ba kawai yarda da ganin abu kawai na ce maka kawai sai waya ko an baka manta ba 2015 16 17 bana jin cewa za a iya trekking din mutum don ba fara registration din ba a lokacin.
Mutanen daga nan su ukun nan sun tafi akan za su turo shinkafa sai aka ji shiru ko ya kai
eh akan haka muka rabu da su ba su turo shinkafa kuma ba ai hakan ba suka ce nazo ni Kano nazo Kano aka sauke ni yanzu ka in kace mun ina aka kai ni na sauka da bakin shagon wallahi tallahi laji na a lokacin ba yanzu ka bazan ya ga maka ba
amma dai duk kudi kan an cake musu chas an ba su
sosai kuwa sai muka ga shaida kanina da yayana biyu ina nana ta wannan magana na zo ni aka ajiye ni a wani shago na kwana washe gari da zafi inci da Allah wayanda suke gidan nan kan ina suke ne sai ni ce wani gida an ce na yace ai ba gida bane shagon da ka ganin nan shago ne mu ma ba mu san su ba mun dai ga sun zo sun bude suka zo jifa gurin su bude shagon na ce waɗannan din ba gidan su ba yace kware da gaske ban san su ba shikenan daga nan na shiga dimuwa
wato dai so ya nuna ka faɗa hannun yan damfara dai kawai
shi ne amsa zakar mukun Allah
ga san mana ba ka sa musu suna ba tukuna a Iran
haka na kalla
to daga nan ya kai a Kano bayan an gano inda aka sauke kuma mutanen ma ba san su ba
sai ne ta faman kokarin to yanzu yaya zan yi ba wa Umaru kudi na dawo na samu shi excellency hannun SSD Allah ya gafarta masa Sulabage ya ce to Sulabage ya nema mun contract da ake yi na hanyar ruwa babba a rubuta sunana a bani warware wannan matsala Allah bai kaddara ba har preja ya yi yawa na masu kuɗi bangilar da tattal ba zai taimaka ba ta shigo hannu ba Allah ya kaddara kuma maganar ta zama to ta baci ka ɗauka ka ci zuwa gaba
wato da shi Alhaji Umaru Kunji da shi Mustapha Zarewa na Kano su ne suka fika a ƙara?
Kowa ya kai ni kotu kuma a EFCC.
Akan suna neman kudinsu?
Hannun EFCC suna neman dukiyarsu.
To daga nan ya kai?
Umaru Kunji ya kai ni High Court 7 shi kuma wancan ya kai ni High Court ɗin kwane ne shi ma rasu alƙalin. Nan High Court 3 ne ka nan wajen kasuwan mata dai. Ya ɗaure ni shekara 3 shi kuma High Court 7 ya ɗaure ni shekara High Court 2 High Court 7. Haikutu ta daure ne wata uku, haiku saman ta daure ne shekara uku.
A kan waɗanne dalili aka daure ka?
To EFCC ta ce ta dogara ne da cewa na ce ni ɗan kwamiti ne, ai shi ya sa su masu kuɗi suka yarda har suka ban kuɗi na cewar shinkafar da za ta zo ta ɗin nan kamar ma'ana tana da ƙarfin hanya kenan tun da ni ɗan kwamiti ne na gwamnati. Sai ta kama ni da laifin cewa don me na fake ina kasuwanci na fake kuma da sunan kwamitin zaurawa ina fata ka gane yawwa to ka ji abin da ya faru kenan akan haka aka mun hukuncin kamar na yi damfara
shirin ciki da gaskiya zan tara dukkan mutanen da Malam Muhammad Kabir Ismail ya ambata kuma da yaddar Allah a shirinmu na gaba za mu ji daga gare su inda za mu ji bayan da malamin ya fito daga daurin da alƙali ya masa ya kuma fuskanci masu bin shi bashi suna neman ya biya kuɗinsu da suka sarwanta ƙalubalen nan ya sa malamin ya sayar da kadarorinsa baki ɗaya ya koma gidan haya amma kuɗin ba su isa ya biya manyan kuɗaɗen da ya karɓa ba don guna da wannan harka masu sauraro sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin yadda ta kaya yanzu a madadin Nasiru Adamiyarika da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to na san ina a takaice sakatare garan na kungiyar kawancin tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fatattakar Russia daga kasar ta in ba haka ba ko ya ce Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su yi dandana kudar su muddin shugaba Vladimir Putin ya samu yadda yake so a Ukraine Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya a duniya su yi gigincin iyakar wasu kasashen da ke duniya dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan suka taru a sassan kasar a jiya Lahadi da duk kokarin murƙushe sanda gwamnati ke yi suka kuma sha alwashin zaben dan takarar shi a babban zaben kasar da za a yi a ranar 8 ga watan gobe idan Allah ya kai mu Imran Khan mai shekaru 71 a duniya ya buƙaci masu zaben yan takara daga jami'a jam'iyyar shi ta Tahrik al-Insaf ko PTI da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi da tuni aka zargin shirin tafka maguɗi a cikin